Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labarai mai karatu baba ya koma kiri. Mahaukaciyar guguwar tsunami da ta kada akan gabar tekun Indonesia da yammacin jiya Asabar ta kashe mutane 43 kana ta jikata kusan mutane 600 a cewar hukumar kai agajin gaggawa a kasar. Mai magana da yawun hukumar kai agajin gaggawa lokacin bala'i ta kasa ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa an samu asarar rayuka ne a yankuna guda uku da ke kudancin babban birnin kasar Jakarta. Hukumar ta ce ɗaruruwan gidaje sun lalace, kana gidajen otal guda 9 da kuma ƙananan jiragen ruwa guda 10 suka lalace. Ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta ce za a samu tashin guguwa a tsibirin Karakuwata mai fama da aman wuta da misalin ƙarfe 9 na dare a jiya Asabar. Jim kaɗan bayan lokaci ƙalilan sai tsunamin ta tashi a daidai ƙarfe 9:30 na dare. Wata sanarwa ta ce za a samu ƙarin mutane da suka mutu na wannan adadin saboda jama'ai ba su iya kaiwa ga wuraren da mahaukacin guguwar ta shafa ba. Wata babbar hanya da ke hada yankin Serang da kuma Pandaglang ta lalace. A ranar 28 ga watan Satumba wannan shekarar ma girgizan ƙasa da mahaukaciyar tsunami sun afkawa tsibirin Sulawesi da ke kusa da birnin Palu wanda kuma suka kashe mutane sama da 2,500 kana wasu 70,000 suka rasa matsugunansu. Yayin da aka ta kai ruwa rana tsakanin majalisar Amurka da shugaban Amurka Donald Trump akan kudaden gina katangar iyaka, majalisar dattawan Amurka ta dage zamanta a jiya Asabar da rana zuwa ranar Alhamis mai zuwa. Rufe wani bangaren ayyukan gwamnati da ya fara aiki da misalin karfe 12 na tsakiyar daren Asabar shi ne ya hana majalisun kasar daukar matakin bada kudade da zai sa a ci gaba da ayyukan gwamnatin. Rufe gwamnatin da ya shafi kimanin kashi 25 cikin 100 na ayyukan gwamnati, lamarin da ya addabi ma'aikatan gwamnati 108 kana rabin wannan adadin kuma za su yi aiki ba tare da samun biya ba. Jim kaɗan kafin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Mitch McConnell ya sanar da wannan dage zama na majalisa zuwa ranar 27 ga watan Disamba. Manema labarai dai sun ce sun ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya je majalisar domin tattaunawa da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer. Mutane ƙalilan a cikin masu zanga-zangan Yellow Vest a ƙasar Faransa sun fito kan manyan tituna a ƙasar jiya Asabar, sai dai an ci gaba da samun tankiya tsakanin masu zanga-zangar da 'yan sanda a LCC a birnin Paris da yammacin jiyan. 'Yan sandan sun yi amfani da barkonun tsohuwa da ruwan zafi a kan masu zanga-zangar. Wani hoton bidiyo ya nuna gungun masu zanga-zangar sun yi wa wasu 'yan sanda da ke kan babura ƙawanya kuma suka kai musu hari. An ga wani ɗan sanda kuma ya nuna bindigansa a kan masu zanga-zangar, amma dai 'yan sandan Paris sun ce bai harba harsashi ba. Zanga-zangar da ta mamaye kasar wacce ta fara a ranar 17 ga watan Nuwamba a kan shirin ƙara haraji na mai ta shiga mako na 6. Sai dai zanga-zangar da ta rikide ta koma na ƙin jinin manufofin tattalin arzikin da shugaba Emmanuel Macron ke tafiya da ita. Da yake mai da martani, shugaba Macron ya yi jawabi ga ƙasa akan haraji da kuma albashin ma'aikata, to sai dai tun wannan lokacin da bai bayyana a gaban jama'a ba. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Somalia sun ce an kashe akalla mutane shida kana wasu da dama sun jikata wasu fashewa guda biyu a wurare daban-daban a birnin kasar da safiyar jiya Asabar. Hukumomi sun ce an kashe sojoji da farin hula a cikin waɗannan hare-haren. An kai harin na farko ne a wani shingen bincike da ke kusa da zaurin wasanni a babban birnin kasar Mogadishu, yayin da hari na biyu kuma aka kai a kusa da wurin. Wata gidan talabijin Somalia mai zama a London ta ce an kashe ɗan jaridan talabijin da ake kira Awal Dahir Salad tare da jikata akalla wasu shahararrun ma'aikata guda biyu na talabijin mai suna Dod Wadag. Wani ma'aikacin sashen Somaliyaci na murya Amurka Haruna Ma'aruf, wanda aminin Salad ne, ya ce sun san juna sama da shekaru 25 kuma ya tabbatar da Salad mutumin kirki ne, kuma ya ce lallai Somaliya ta yi rashin babban ɗan jarida.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Kebbi ta ce ta kashe kuɗi fiye da naira biliyan 2 wajen biyan kuɗaɗen ɗalibai a makarantu. Gwamnatin jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagude ya shaida haka a wani taro da aka gudanar a birnin Kebbi. Wakiliyarmu Maryam Atu Muhammad na ɗauke da rahoton.
A wajen taron gwamnan jihar Kebbi, Sanata Atiku Bagudu, wanda sakataren gwamnati Alhaji Babale Umar ya wakilta, ya bayyana kokarin da gwamnatin sake yi akan harkokin ilimi kamar haka.
To gaskiya abubuwan da gwamna yi wanda yake mutane da yawa ba samu sani sa ba, a yau na hoɗe su. In ka duba da kujeru da littafai da gyara makarantu, babu je ƙauyen da ba a gyara makaranta ba. Sannan 'yan makaranta ko mun kashe kuɗi ya yi biliyan 2 kan biya musu kuɗin makaranta. Wanda ke kasashen waje wanda gwamnati ta ɗauka an taimaka musu, wanda ma gwamnati ba ɗauka ba, ɗan jihar Kebbi ne gwamnati ta taimaka musu. A yanzu muna ƙoƙarin mu mai da makarantun mu yanda yake kowace makaranta a Najeriya kuma a duniya gaba ɗaya za ta yi alfahari da shi. A yanzu in ka duba Adamu Auji College Education, muna son yaran ba sai sun wahala ba, suna iya karatu daga nan har su samu digiri. Ita School of Nursing wanda yake gwamna da ko da ya shigo ya iske an soke mata karantawa, amma yanzu ya mai sheta kuma an samu wurin kashi 85 cikin 100 abin da suka ci. Ita ma College of Nursing Studies na Yauri, insha Allah ita ma za ta koma college gaba ɗaya wanda yake har ETF da sauransu za su biya. Mun kashe bakuɗin kuɗi ƙwarai da gaske wurin harakar ilimi, wanda yake harakar ilimi na cikin abubuwan da gwamnati ɗinmu ta ba da abin lashe. Kuma yanzu harakar noma, mun ba graduate ɗin da ya hita ya gama bai da aiki, za a bashi in dai zai shiga cikin noma. Bashi ɗin kuma soft loan ne wanda yake gwamnati za ta insure ɗin waɗannan abubuwan.
Kazalika kwamishinan ma'aikatar ilimi mai zurfi na jihar Kebbi, Professor Muktar Umar Bunza, ga abin da yake cewa.
To abin da dai muka gabatar, mun sani yanayi na tattalin arziki ba na Najeriya kadai ba, na duniya gaba ɗaya yana canjawa. To a ganin yadda al'amarin tattalin arziki yake canjawa, sai gwamna ya zo da waɗansu hanyoyi da dabaru yadda za a sanya mutane su fara tunanin dogaro ga kansu da rage tunani ga dogaro ga gwamnati. Wannan mun gan shi kamar yadda gwamna ya kawo shi ga sha'anin noma, aka ƙarfafa ma talakawa. Mutane yanzu sun koma ko cewa kai a bari, mutane sun gane amfani su kago za su bari ba. To amma har yanzu zaka isko waɗanda suke ma'aikatan gwamnati da ma'aikatun ne, zaka isko mafi yawa ka ce kam an dogara ga abinda ka hitowa ga hannun gwamnati. In abin nan bai hito ba sai ga al'amura cabe. To gani haka ne sai ya zo da wannan idea na cewa yana da kyau kowane establishment na gwamnati ya yi tunanin yadda zai nemo ma kansa hanyar dogaro ga kai in addition to abinda gwamnati ke badawa. To ganin wannan kiran nashi da umarnin da ya bamu mu a ma'aikata ta ilimi mai zurfi, muka kira duka waɗanda suke jagorantar makarantun namu muka ce kowane ya zo ya kawo mana abin da zai iya yi domin gani ya karfafa samun kudin gudanar da abin ga ɗinsa koda kudi ba su fito daga hannun gwamnati ba ko kuma koda kudin da za su fito ba su ise su ba to kuma muka ci nasara cikin duka waɗannan makarantun namu guda bakwai kowane ya kawo hanyoyin da zai iya fitsuwa waɗansu suka zo da initiative na abin nan yin block industry waɗansu suka zo da yin ruwa na kwalba da na abin nan waɗansu suka zo da noman kifi da sauran dai al'amura na samun kuɗin tafiyar da al'amura to wannan ganin mun ci nasara ga wannan matakin sai muka ce to abin da shine mu ƙara buɗa mu ƙara nemo masana a duk inda suke cikin ƙasar nan saboda mu zauna da su mu gwada musu bakin abin da muka yi su kuma su ƙara gwada mana abin da ya kamata domin samun cin nasaran wannan abin da aka sa gaba to wannan shine sanadiya wannan taron da aka buɗa a yau wanda shi mai girma gwamna ta hannun wakilin sa ya declare an issue open to da zaran muka gama waɗannan aka gama paper presentations aka yi tattauna papers din to yanzu zamu sake yin abin da ake cewa syndicate sessions wanda yake syndicate za a zauna ba paper za a yi ba abubuwan da aka tattauna ga masu gabatar da kasidu suka yi suna zamu zauna mu dubi yaya zamu iya dauka daya bayan daya in mun ka koma makarantun ne mu aikata su saboda mu hizamanto ba ta sayar da makarantun kadai ba duk da daliban da zamu fidda waɗanda zamu yaye a cikin waɗannan makarantu da zamanto mun hidda su suna da tunanin cewa yau in yaro ya gama degree ko yaro ya gama diploma ko ya gama NCE kafin gwamnati ka ce mishi ga aiki to ya riga ya nemo makansa bisa ga irin abin da muka tsara ya zamanto yana da abin da zai dogaro kansa
kammala taron ke da wuya na sadu da ɗaya daga cikin shugabannin manyan makarantu dake jihar Kebbi wato rector na Waziri Umar Federal Polytechnic Sani Aliu wanda yayi tsokaci game da muhimmancin taron kamar haka
muhimmancin dake cikin wannan kuma shine abun da ministry ta higher education ta jihar Kebbi ta tsinkaya kuma yasa ta ga dacewar ta hada wannan taro din domin ilmantar da malamai da jagorori na manyan makarantun ne game da muhimmancin wannan bangare na karatu don a taimaka ma yara bayan sun gama karatunsu ko da ba su samu aikin gwamnati ba kuma ko da aikin da sun ka karanta ko fannin da sun ka karanta na ilimin kimiyya ko ilimi na zamani ba su samu aiki da ya dace da shi ba su iya samun aiki da za su iya rinka yi suna dogaro da kansu bayan sun gama makaranta wannan shine makasudin da commissioner na higher education professor Mukhtar Mbunza ya gada cewar ya kirkiro ko ya jawo dalili da zai jawo a kira dukkan shugabanni na makarantun da malaman da ke karantarwa domin a lura da su game da muhimmancin da ke cikin wannan bangare na karatu kuma a yi tunanin hanyoyi da za a iya karfafa makarantun da malaman da ke karantarwa su ga muhimmancin da ke ciki kuma a yi kokari a rinka kula da tabbatar da an tarbiyyantar da yara ga koyon wani nau'i na ilimin fasaha da kuma sana'a wanda ko ba su samu aikin gwamnati ba bayan sun gama makaranta za su iya dogaro da kansu gare shi kuma wannan taron da an kai ya jawo an gabatar da kasidu daban-daban daga cikin kasidun da aka gabatar akwai waɗanda ke jan hankalin mutane game da muhimmancin karkatar da akalar karatu na ilimin kimiyya da fasaha da ma ilimi na zamani ya kunshi wani nau'i na sana'a hannu da yara za su koya lokacin da suke cikin makaranta ko da za su hita kaga za su hita da ilimi iri biyu ga ilimin kasuwanci da sana'a wanda za su dogara gare shi ga kuma ilimin da sun ka koya wanda kowane bangare Allah ya ba su sa'a suna iya karkata kuma su ruha makansu asiri kuma Allah ya ba su ikon abin da za su dauki lalura kawunan su da iyalan su in Allah ya hore musu amma su taimaka ma ƴan uwa da iyaye da abokan arziki.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Har yanzu muna jihar Kebbi inda wakiliyar mu ta ziyarci ɗaya daga cikin makarantu masu zaman kansu wato Yesima International a garin Jega wanda ta yi fice wajen koyarwa da ya kai ɗalibanta da dama samun nasara wajen cin gudawan kammala makarantar sakandare.
Darakta mai kula da makarantar Alhaji Abubakar Haruna mai Jega ya ƙara da cewa saboda ganin irin nasarorin da makarantar ke samu jama'a na kai ƴaƴansu a makarantar. Don jin cikakken bayani ga daraktan makarantar Alhaji Abubakar Haruna mai Jega.
Yanzu ana mutum wajen ɗalibi kusan 2,200. Ke ga bangaren ma ɗaliban an samu cigaba. Kusan lokacin da aka buɗe makarantar an buɗe ta da nazire da kuma primary school. Yanzu an samu secondary har da ma register ta Leko da Waik. In ki duba ɗaliban mu ma da mun kai yayi waɗanda sun kawo nazire nan sun gama university yanzu. Ke ga waɗanda sun kai nazire nan sun ƙare university yanzu. Bana wani su da yawa suna son san sabi sun kare. Ke ga ki duba akwai cigaba. Inda an ce buɗe makarantar nazire an ka zo an ka je har secondary har ga university. To shi gaba kenan an samu. To saboda haka a wannan shi buƙafai da shi kuma yaran suna da yawan su har sun buɗe kungiya ma ta san tsohon ɗalibai kuma san su shigo su ba su na shine muku. To ki duba wannan bangare akwai cigaba yi. Sannan bangaren ita har yanzu dai suka daɗin kamar da shi gari nan kusa gari ke. Muna samun cigaba bangaren ita Yaraba ta Niko. Cewa a shekara ta 2012 su wani kungiya ta Africa Republicans ne. Sun shigo da cewa za su ba da kyauta ga duk makarantar da ta samu abin nan da zakara ma'ana kin ɗalibin sun zama shiyar zakara ga jiwon jiha ba nan cike ba duk Najeriya sun tuka ko su ji akwai wannan. To a shekarar nan sun ka zuwa da wannan program mu ne muka samu nasara kuma duk shekara ta shekara mu masu fi bayan wannan shekara ma mu ne ke ɗauka wannan kambe na wannan abin nan program suka fito da shi. Yake duba ban bangare akwai ci gaba kwarin gaske sannan yake dubi abin shahi ita makaranta kamar ce ta lokacin na jami'ar sukuna yanzu gashi an tabura da ga sakandare ga abubuwa na ci gaba irin su computer laboratory irin su shi kanshi sashi laboratory duk akwai. Yake duba akwai ci gaba kwarin gaske mun san akwai wannan abin da wasu ce magana ne aid gwamnati kan taimaka ma bukatun masu mulkin su da a ci gaba. To babu gaskiya wannan ko bangaren malamai ko wani abin da shahi abin haka tan babu shi gaskiya. Saboda kuma kila zuwa gaba kila a samu amma mun san cewa akwai wani abin da federal government ta yi kwanaki akwai sun kai abin da suka ce sun yi na evaluation da sun kai jerin da makantin ne na gwamnati malamai masu mulkin su. To wannan zone an zaɓe mu mu ya sima mu. Saboda zone ya kunshi Jega, Aleru, Mayama, Suru. To mu an zaɓe mu makarantar mu aka ɗauka ai wannan ibilishi har fa sun bamu. To kuma ayin wannan in sun ƙare ana sa ran a samu taimako ga gwamnatin tarayya. Mun san mun toji labari cewa an fara ba da taimako daga ɓangaren gwamnatin jiha ta ko tarayya amma dai zo mu ba mutuna. Saboda haka nan killa zuwa gaba killa samu amma a hali yanzu dai da ba mun taimako kusan ga gwamnati. Ke yanzu ke shi dai gwamnati ta shigo ta taimaka wa irinmu. Wayar mu mu masu zaman kan makanci ne. Saboda wayannan yanda muke su makancin nan ga idan babu mu makancin gwamnati zasu ta. Amma shi ga alge mu gwamnati loji. Don gwamnati abin ya musu ya ba ta yawa. Ta ce ba ta yawa. Ta san ba ta yawa kinsa ta ba da dama cewa a shigo a taimaka mata. To a shirko suna an shigo a taimaka mata mu wa taimaka muna.
Maryam Ato Muhammad, murya Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
An yi bikin miƙa keken rubutu ga wasu yara makafi a jihar Kaduna. A cikinsu akwai Sadiq Abubakar Usman wanda shekarun baya wasu miyagun mutane suka kwakule masa idanu. Wakilin Musani Sha'ibu Malufashi ya halarci bikin.
Malam Ibrahim wanda shi kansa makaho ne shine ya reni Sadiq ya kuma karantar da shi bisa izinin iyayensa cikin shekaru uku ta yadda yau yana iya rubutu da karatu da kuma yin magana cikin Turanci.
What is your name, you?
It's Sadiq Abubakar Usman.
How old are you?
I am 7 years old.
What you want to be your life?
I want to be a professor.
What is your teacher?
Agumura Ibrahimis.
What is your name?
Alex S. Kalam.
Which class are you?
I'm 8.
How old are you?
I'm 8 years old.
What do you want to be in your life?
I want to be a teacher.
You want to be a teacher. Okay, so very good.
Sadiq yace shekarunsa na haihuwa bakwai kuma idan ya girma yana son ya zama farfesa. Yayin da ita kuma Sa'adatu a shekara 8 wadda kuma ta samu lalurar makanta sanadiyar zazzabin da ta yi mai zafi. Ta ce tana son ta zama malamin makaranta ce.
Can you read that for me all of you together? Let's go. Era 1.
Professor Jibril Isa Disu na Jami'ar Bayero na Kano wanda shine babban bako a wajen kaddamar da wannan kekken rubutu ya jinjinawa Malam Ibrahim.
To gaskiya assalamu alaikum rawla na ji dadi kwarai da gaske saboda Malam Ibrahim ya nuna cewar shi diga wato ayyukan larura da Allah ya kora masa ya nuna mana cewar wannan larura bata hana shi wato yin abin da yake maka ƴan uwansa ba saboda ina kira ga shauran jama'a masu irin wannan matsalar su ma a daina bacci mu zauna mu abin da zai ce maka ƴan uwan masu bara ta musamman
to a matsayin ka na kai kanka kana da lalura na idanu waɗanne irin abubuwa kai dan aran gama da su a takaice a lokacin da kake kafin ka kai ga matsayin professor
alhamdulillah kaman dai inda ka sani mai matsalar ta idanu ita ce dai muhimmiyar karatu wanda da sai na nema an zana da ni an yi min to amma da taimakon university taimakon professor Yahuza alhamdulillah ya samu wata computer mai magana wacce take taimaka min ni abubuwa na to saboda haka alhamdulillah ba samu wata matsala da yawa ba kuma yanzu na dan rubuta muƙabaloli kaman 28 wanda shine yanzu aka tura sauran wato ainihin university kaman guda 3 wanda sun gani to shine za a zo kansu da tabbatar mun da professor shi din a duk da dai bayan university ta bani a takarda cewa ni professor din to amma ana dai jiran wancan assessment din su kuma wanda Allah da dai inda university baka baka da matsala shi ta bar din tsoron kiran kan na professor din insha Allah
wani ne za ka yi game da yadda za a rika taimakawa masu nakasa musamman kamar na kurame da makafi haka
to kamar dai na faɗa dai abu na muhimmi shine kiyama na daya daga cikin abin da ya kamata a ce an daina kyamar mutane masu karatu musamman a dinga daukar su a aiki a dinga nunawa mutane cewa mai mutum zai yi kamar inda zai gaya maka cewar ni a lokacin da Malam Ibrahim shekaru ya da su a cewa zan yi aiki sai ce to ku bannin jaraba shi sai da aka jaraba ni to saboda ka dai jaraba wannan lokacin da nake advisor ni mun dauki mutum 350 a different local government sa'an nan kuma a lokacin na dauki wajen mutum 200 a state government yanzu suna nan suna aiki duk da Malam Ibrahim shekaru ba shi bane
muhimmancin
ilimi a rai da su kuwa kamar nake faɗa maka shi ilimin nan daman akwai wani mai wada Abubakar mai wada shi ne wanda ya kawo da turawa guda biyu Brian Douglas da Casey Sykes su ne suka zo daga Royal Commonwealth Society for the Blind suka zo ka a Katsina to har da kanan ne sai special education din kuma ya yadu a jiha to shi ne muka yi abu nan.
Ina zo cikin jawaban ka na duka magana bayani game da wani taimako da mataimakin shugaban jami'ar Bayero ta Kano ya yi ga masu nakasa.
Haka ne a taimakon da ya yi shi ne ya je jam office ya taimako a jam office an yi yadda da cewar kamata ya yi duk wani wanda yake da matsala in dai ya zauna ya samu maki 150 kawai kawai dauki kansa dan university na Bayero a Allah ba shi abin shi jami'a ta dauke shi kwarai kuwa kwarai in dai yana da required credit din da ake so abin da ke yi da required credit in yana da kamar credit shida amma cin credit shida din nan yana cewar akwai turanci da lissafi inda akwai turanci da lissafi sa'annan kuma yana da maki 150 to insha Allah ba shi da matsala ko yadda ya tunanin kansu ce da makaranta ne.
Kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Alhaji Jafaru Ibrahim Sani shi ma ya bi sahu.
To alhamdulillahi hakika kam za a sami ci gaba saboda su waɗannan bayan Allah ne wanda yake duka waɗansu hikimomi da ake da su na koyar da su kaga nasu da bambanci baya ganin abin da kake faɗi sannan kuma kaga idan baya gani rubutu zai wahala wani kuma baya jin abin da ake faɗi ne to kaga shi kuma gani yake to jin sai dole sai akwai hikimomi da zaka yi kalske su to wannan abu da wannan matashi ya kirkiro zai taimaka gaya wurin jawo hankalin da kasar su wadanda yake yawancin su ba sa makaranta su dawo makaranta saboda za su sami daman koyan karatu cikin sauki shi yasa muke son shi zamu mai da shi wani zakaran gwaji na duk inda aka sami aka ba mu dama mu je mu baje waɗansu abubuwa na kimiyya da fasaha wanda yake muka taso da shi a wannan ma'aikata namu zamu tafi da wannan bawan Allah domin nuna ma duniya abin da yi kuma ta nan za a iya samun tallafi ma daga waɗansu gwamnatoci wanda yake za su iya zuwa su taimake shi.
Kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Alhaji Jafaru Ibrahim Sani Sani Shaibu Malfashi Murya Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure yake muku fatan alheri. Mu huta lafiya.
Da malamai waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai can da la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kama kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.
lame yo.